الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدك ولدن جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 30 daidai ga watan Safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 23 ga watan 12 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba da yafi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. Wai tambayar ɗan uwa shi ne dangane da hada tsakanin hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa Jibrilu alaihi salam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daren jiya na zo, amma abin da ya hana na shiga gidanka shine domin akwai hoto. Ya ce mu kuma mala'ikun Allah duk gidan da ke akwai hoto ko kare ba ma shiga. An gane ku? Duk gidan da ke akwai kare ko hoto, wannan mala'ikun Allah ba sa shiga. Da hadisin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa duk mutumin da lokacin da ya taru jiki zuwa wurin kwancinsa ba abin da ya rage masa baki face kwanci. Idan ya karanta ayatul kursi, mai kiwo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da shi yana kiwonsa har akai lokacin da zai wayi gari. Sannan kuma duk wani shaidani ba zai kusance shi ba. To shine dan uwa yake cewa a nan, in har akwai hoto a cikin gida, ka karanta ayatul kursi cewa mala'ikan da Allah yake wakiltawa ya ci gaba da gadin bawa har ya kai lokacin da zai farka. Idan ya karanta ayatul kursi, zai zo ko ba zai zo ba? To a nan, idan muka ɗauki wancan hadisi na farko, lafazi ne wanda yake a in dai akwai hoto ko kare a cikin gida, to mala'ikun Allah ba sa shiga, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. Don haka ake bukatar musulmi bakin gwargwado, bakin iyayensa, duk abin da ya gani a cikin gidansa wanda bai dace ba, yayi kokari ya canza shi. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ya ga yayi kama da kurwa a cikin gidansa, manzon Allah sai yayi kokarin canza shi. Duk abin da ya ga yayi kama da kurwa, ina aka ce kurwa shine salim, kamar irin kurwa irin ta Kirista, to sai yayi kokarin canza shi. Don haka idan ka ga hoto a gidanka, abin da za ka yi sai ka yi kokari ka kankare fuskar. An gane ko? Ka kankare ka, ko da ka bar gangan jikin wannan babu wata matsala, kan shi ne ake bukatar a yi kokari a canza shi. In ma ka sanya wani fetur ka canza shi, in kamar misali hoto ne ko zane ne, in kuma wanda za a rubuta shi ne a rubuta shi, lallai dole mutum ya kiyaye, domin shi wannan hadisi yana nuna cewa mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hoto. sannan tambaya ta biyu dan uwa yake cewa dangane da kwana da janaba kwana da janaba lalle halak ne amma ba a buƙatar mutum ya kwana da janaba face sai yayi arwalla arwalla cikakka irin ta sallah kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana son ya jinkirta wanka na janaba a cikin dare to manzon Allah baya kwantawa sai yayi arwalla cikakka an gane ku sai yayi arwalla cikakka to wannan shine ake da bukatar mutum yayi wannan kuma baya hana cewa mala'ikun Allah su kusance shi idan yayi wannan arwallar kenan ya dan sauƙaƙe abin da ke jikinsa na dattin janaba tare da cewa ita arwallar dama mata dauke masa da janabar gaba daya amma an sunnanta mana ne cewa mu yi idan muna nihin kwanci da janaba cewa sai idan mun tashi za mu wanka gawayi ne ake yowa kowane bahu misali ana yoshi a shika uku uku a wannan shekara sai ka ba wani kudin bahu goma shika talatin cewa ya yi maka gawayi bahu goma sai ya manta bai yi ba sai da aka shekara sannan kuka haɗu lokacin da kuka haɗu sai ka ce masa kudin gawayinka kake buƙata gawayinka kake buƙata kuma yanda ake siyar da shi a wannan lokaci anan abinda muke so mu gane a lokacin da ya baka kudin gawayi abinda ake sai da gawayi jikka uku uku da shekara ta dawo gawayi ya kai jikka biyar biyar ba maganar ya baka jikka biyar biyar an gane ku ba maganar ya baka jikka biyar biyar in zai iya kawo bahun gawayi guda goma shi zai baka in kuma ba zai iya samu bahun gawayi guda goma ya baka to abinda zai baka kudinka a lokacin da kenan ka lissafa masa kudi ka bashi na cewa ya yi maka gawayi wannan kenan in akan kamar misali mantawa ne mutum ya yi ba ganganci ba ne bai yi da gangan ya rike maka kudi saboda kasancewar shi dai gawayi ne ka bada kuma a sayan maka kuma ba a sayu ba kenan kai kudinka suna nan abinda yake ka'ida kudadenka za a lissafa a baka saboda gawayi farashinsa ya canza a wannan lokaci kai a shekarar bara ce aka yi magana ka bada a jika uku uku a kawo maka bahu goma bai kawo maka ba tunda bai kawo maka ba ciniki bai tabbata ba me za a yi kudinka kenan zai lissafa ya baka don haka a wannan lokaci lokacin da ka bukata ba maganar gawayi ba zai baka kudinka zai lissafa ya baka jika talatin in ko ya jimri ya baka gawayi bahu goma to wannan ya yi daidai amma kai baka da yancin da zaka tilasa shi ka ce dole kawai gawayi za a baka saboda me yasa ciniki ne aka yi ka kai ka bada kudi amma kayan kudi bai zo hannunka ba kenan inda kayan kudi sun zo hannunka wannan shine mallakarka amma misali cewa a wannan shekara ne sai na ramta maka bahun gawayi guda goma a kowane bahu ana siyar da shi jikka uku muka yi alkawari da kai zuwa wani lokaci zaka ban gawayi na sai gawayi ya yi tsada duk bahu ya kai wajen jikka goma ba maganar ka lissafa kudin gawayi ka ban a yau yana jikka uku uku bahun gawayi goma zaka ban saboda gawayi na baka ba kudi ba na baka an gane ku gawayi na baka ba kudi ba gawayi na baka rance ba kudi ba don haka kenan in ma nawa yake gawayi zaka saya ka mai doma in kuma babu gawayin da zaka saya kenan anan dole ka lissafa kenan kudin yanda ake sai da gawayi ka bani in yaso in je in saya don shi ka'ida rance game da abin da yake canzawa shi wannan baya canzawa in abu kaza mutun ya baka lokacin da ya buƙaci kayan shi wannan ainihin abin da ya baka shine zaka dawo masa da shi sawa'an ya hukku yayi kasa na'am
kamar limam yana ba da sallah yana cikin rukuu ya shi kuma mamus za su zauwa ya kamata ya shirye su
wani misali kamar limam yana cikin rukuu ko kuma yana zaman tahiyya ya kusa salamcewa sai ya ji motsin wani zai shigo masallaci shin zai dan tsawaita rukuu domin wannan ya samu wannan raka'a ko kuma baya halatta ya tsawaita anan ka'ida malamai suka ce idan tsawaitawar ba za ta wahaltar da jama'a ya tsananta musu to anan ba laifi yakan dan tsawaita domin shi wannan ya riski wannan raka'a kamar yadda Ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ash-Sharhul Mumti yayi bayani akan wannan mas'ala wanda asali malamai suna gina ta ne akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa so da yawa na kan tashi izuwa sallah ina nihin da tsawaita maza Allah ya ce sai na takaita sallar saboda jin kukan jinjiri a bayana dan kada na tsananta ma mahaifiyarsa dan haka anan amma in ka tabbata tsawaitawar za ta wahalar da jama'a to wannan baya dacewa dan maslaha ta jama'a ita ake gabatarwa akan maslaha ta wato ɗaiɗaiku amma in babu tsanantawa ga jama'a ba laifi kana iya dan tsawaitawa kaɗan domin ya samu wannan raka'a.
Alami dangance dai ga hoton nan kamar kuɗi suna da hoto to yanzu bisa azkar nan da yake kamar yanzu an ka don an ka sa su aka ruhi haka cikin wani abu ko ku waɗancan taburo din yanzu wanda ake kawa hudu kuma sai hudu su wannan abun takarrar zai huda kakkarya katakon ko ko menene ya kamata yi da su yanzu
kamar wanda yake jikin kajin
wannan
shi dole canza shi za ka yi amma na jikin kuɗi wannan ya riga ya zama wata larura ce ta rayuwa dole ne kana ki aka zo aka yi shi don haka maganar ka zane wannan hoto wanda yake jikin kuɗi bai mata so ba saboda idan ka zane shi ka ɓata kuɗin ba za a amsa ba an gane ku wannan sai ka bar shi a matsayin larura ce domin duk abin da baka da ikon canza shi da hannunka ko da harshenka to iya abin da yake kanka shine ka kyamaci abin da zuciyarka in ka kyamaci abin da zuciyarka wannan ka ba da iya gurgudan abin da Allah ya dora maka Allah ba zai kama ka da laifi ba kwarai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen ayoyi waɗanda suke tabbatar mana da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya kewaye da sanin dukkan halittunsa gaba ɗaya ma'ana sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya gane dukkan halittunsa gaba ɗaya waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai da wanda ke tsakankaninsu gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da su sani wanda yake na haƙiƙa babu wani abu wanda ke koyuwa gare shi kamar yanda malam ya zo mana da ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta ilimi ilimi wanda yake mai faɗi shine farko fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-alimul hakim cewa Ubangiji ta'ala mai matukar sani ne wanda ya san komai da kowa ciki da bai al-hakim sannan ma'abucin hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi ma'ana dukkan maganganu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukansa wato sun dace ma iya abin da yake ne saboda wargi da wasa wannan baya aukuwa a cikin baya aukuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana matsayinsa ya wuce ya faɗi faɗa ko ya aikata aiki don wargi ko wasa domin duk abin da Allah ya halitta ko abin da yake umarni na cewa a yi ko a daina kaza to akwai hikima a ƙarƙashin haka wanda ita hikima in an ce hikima shine ka ɗora abu a mahallinsa mahalli wanda ya dace da shi shine yace wa huwal alimul hakim Ubangiji ta'ala mai matukar sani ne sannan kuma ma'abucin hikima ne. Sannan da aya ta biyu shine yace wa huwa al-hakimul khabir, ubangiji ta'ala ma'abucin hikima ne, sannan kuma al-khabir ubangiji ta'ala kurarre ne. Lafazin al-khabir an ciro shi ne daga al-khibra, idan aka ce khibra wato shine cikakken ilimi wanda ka san komai ciki da bakin sa. To ubangiji subhanahu wata'ala ya san abu jumlar sa wato da dai dai bayan dayan sa komai Allah ya san shi, kinan jumlatan wa tafsila shine sai yace ya alamu ma yajju fil ardi, ubangiji ta'ala na da sanin dukkan abin da ke shiga cikin kasa, ma'ana duk abin da ke shiga cikin kasa ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi, na kwaya ko kuma ruwa ko wasu waɗanda suke albarkatu na ƙasa da duk wani ƙwari wanda ke shiga cikin ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala na sane da shi. Sai ya ce wa ma yakhruju minha, da duk abin da ke fita daga cikin ƙasa na itace da shuka da idanu da ruwa da komai abin da ake tonowa ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi. Sai ya ce wa ma yanzilu minas sama'i, da duk abin da ke sauka daga sama wato na ruwa da raba da tsawa da Allah yake turowa da mala'ikun da suke sauka ubangiji subhanahu wata'ala gaba daya yana sane da su. Wa ma ya'ruju fiha, da duk abin da ke hawa cikin sama ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi, na mala'iku da ayyuka na bayi da suke aikatawa ayyuka na ƙwarai da tsuntsaye da suke tashi a cikin sarari gaba dayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye su da sani. Sannan sai zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, ubangiji ta'ala ke cewa a wajensa ne ke akwai wato makullan ghaibi. Idan aka ce makullan ghaibi sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana waccan aya ta karshen suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير, waɗannan al'amura guda biyar da Allah yake banci kansa da sanin su sune ake kira da mafatihul ghaib, wanda ba wanda ya san su banda Ubangiji subhanahu wata'ala. Farko shine sanin lokacin da alkiyama za ta tabbata, wannan Allah yake banci kansa da sanin yaushe ne alkiyama za ta kasance. Babu wani mala'ika wanda yake makusanci zuwa fadar Ubangiji ko wani manzo daga cikin manzanninsa wanda ya sani lokacin tabbatar alkiyama. Don haka Jibrilu alaihi salam da ya mamza Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da yaushe alkiyama za ta kasance, manzo Allah ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lamu minas sa'il, wanda ake masa tambaya game da yaushe ne alkiyama za ta tabbata bai zamanto wa mafi sani game da shi mai tambayar. An gane ko? To shi ne sai na biyu sai yake cewa wa yunzilul ghaisa, sannan Ubangiji ta'ala shi yake saukar da girgije ko mu ce shi yake saukar da ruwa a lokacin da ya so ya ga dama. Don haka saukar ruwa ba wanda ya sani banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sanin cewa wannan girgije ya yi ruwa ko ba zai yi ruwa ba wannan abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka masu hashashe na kimiyya sukan ba da labarin cewa a gari kaza a yau da yamma za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya. So nawa suna ba da labari kuma girgije ya zo ya wuce. Kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya canza musu lissafi. Saboda me yasa al'amari ne na gaibu? Idan suka ba da labari a iya hashashen da suka yi, yakan iya kasancewa, yakan iya kuskurewa. To abin da ya kamata inda a ce aiki ne wanda yake hannun jama'a ta musulmi, idan sun yi iya lissafin su sun auna tafiyar iska da tasowar girgije, iya abin da za su ce a iya zatanmu insha Allah me yiwa girgije da zai taso a lokaci kaza in Allah ya so zai yi ruwa. Da izinin Allah zai yi ruwa in Allah ya ga dama yi, in bai ga dama ba kuma girgije ya zo ya wuce. To dan haka sanin saukar ruwa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na uku sai ya ce wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji ta'ala shi ke da sanin abin da ke cikin mahaifa. an gane ku mace in ta dau ciki bata san ta dau ciki ba amma ubangijin da ya halicce ta ya san ta dau ciki kamar yanda yace ilaihi yuraddu ilmus sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم وبنجي تعالى يجي ما تباتا دوكن تشكي كما باتا هي في تشكي سيد سنن وبنجي سبحانه وتعالى دعاك يجي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار دعاك يجي ويعلم ما في الأرحام Ubangiji ta'ala shi ke da sanin abin da ke cikin cikin mahaifa. Da ɗaya ne ta ɗauka ko kuma biyu, shin namiji ne ko mace ce ne, wannan abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A nan lokacin da mace ta ɗau ciki, ba wanda ya isa ya sa wata na'ura ya leƙa ya ce ta ɗau ciki ko ba ta ɗauka ba, wannan al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ita kanta ba ta san ta ɗauka ba. Kuma sannan wannan ciki kafin ya kai kwana 120 Ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita halittar shi, ba wanda ya isa yayi bayanin cewa namiji ne ko mace ce ci, an gane ko? Amma bayan an daidaita halitta kwana 120, wannan idan aka sanya wata na'ura akan iya ganowa namiji ne ko mace ce ci, ɗaya ne ko kuma biyu ne, wannan duka akan iya ganowa da izinin Allah, kuma yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa. Amma kafin a daidaita halitta, wannan maganar a ce namiji ne ko mace ce ne, wannan bata taso ba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan ciki ya shiga wannan mani zai kwashe tsawon kwana 40 yana mani bai canza ba. Idan an samu kwana 40 sai ya canza ya koma gudan jini, yana nan gudan jininsa sai ya kai kwana 40, in an hada da 40 ta hurfu kwana 80 kenan. Sannan manzo Allah yake cewa in ya samu kwana 40 yana gudan jini sai ya canza sai ya koma wata ƴar tsoka wadda bata wuce ba, gwargwadon tsoka wadda ake sakawa a baki. Idan ya kai ta kai kwana 40 wannan tsoka, manzo Allah yake cewa Ubangiji ta'ala sai ya daidaita halittar, a fitar da ido da hanci da baki da kunne da hannu da kafa da sauran dukkan gabbai. Ubangiji ta'ala sai ya turo wani mala'ika a wannan lokaci ya umarce shi game da cewa ya busa ma dan rai. Idan ya busa masa sai a umarce shi cewa ya rubuta abubuwa guda hudu: arzikinsa da ajalinsa, ma'ana kwanukan rayuwa, da kuma kasancewar aikinsa, menene zai aikata, aiki ne na kwarai ko kuma ayyuka ne waɗanda suke na banza. Sannan kuma abu na hudu ya rubuta cewa dan mutane ne ko dan aljanna ne. To kaga a nan lokacin da yana gudan, wato lokacin da yana kwayar shi ta mani, ko lokacin da yake gudan jini, ko lokacin da yake tsoka, maganar a gane cewa namiji ne ko mace ce ne bata taso ba, sai bayan wata hudu in an daidaita halitta wannan akan iya ganewa. Ɗaya ne ko biyu ne, namiji ne ko mace ce ce. To shi ne ya ce wa ya alamu ma fil arhami, sai ya ce wa mata da ri nafsun ma za ta kasibu gada. Abu na hudu Ubangiji ta'ala ya ce rai bata san ba mene ne za ta aikata gobe, abinda ake nihi da gadan a nan gaba kowa bai san abinda zai aikata ba. Sanin abinda zai zo nan gaba daidai da minti ɗaya ko kuma mu ce daidai da sekwanda ɗaya abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin duk abin da ya fake game da jinka da ganinka da shinshina da shakarka da dafawa, to wannan ana kiran shi gaibu. Shi kuma gaibu gaba ɗayan shi sani ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ta'ala ya cece da su: qul la amliku li nafsi barran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minu. Dan haka anan Ubangiji ta'ala ya cece da su: walau kuntu a'lamul ghaiba, inda a ce na zamanto na san ghaibi, lastakthartu min alkhairi, da na yawaita ma kaina alkhairi, wama masaniyarsu, da duk wata mugunta ba za ta shahe ni ba. Don haka abinda zai zo nan gaba sani ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ya ce wa mata da ri nafsun ma za ta kasibu gada, sai ya ce wa mata da ri nafsun bi ayi ardin ta mut kuma rai bata san ba a wace ƙasa ce za ta mutu, ba wanda ya san inda zai mutu, an gane ko? Don haka shi ma sani ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka in Allah ya kaddara mutuwar mutum a wani gari, sai kaga wata bukata ta tada shi ya tafi can domin ya je kasar tashi ce a can, kamar yadda wani malami yake cewa idza ma himamul mar'i kanat bi baldatin da athu ilaiha hajatun fayadiyu, idan mutuwar mutum ta kasance a wata kasa, wata bukata sai ta motsa shi ya tashi ya je can domin ya iske ajalinsa. To wannan su ne ake kiransu mafatihul ghaib, la ya'lamuha, ba wanda ya san su illa huwa, face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Ubangiji ta'ala shi ke da sanin abin da ke cikin sarari da abin da ke cikin teku. Idan aka ce albar shi ne duran ƙasa, idan aka ce albahar shi ne teku, ma'ana duk abin da yake kan duran ƙasa na halittu gaba ɗaya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya san da su. Dan adam da aljan da kwari da dabba da itace da komai da kowa, sannan duk abin da yake cikin teku na halittu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kididdige su da sani. Sai ya ce wa ma tasqutu min waraqatin, ganyen itaciya ba ta saraya daga kan itaciya ta zo ƙasa, illa ya alamu hafa, ce Ubangiji ta'ala ya san da faduwar ganyen iccen. Di yawan itacen da Allah ya halitta, babu daidai da ganye ɗaya tak daga jikin itaciya da zai saraya ya kai ƙasa sai Allah ya san da faduwar shi. Sai ya ce wala habbatin fi zulumatil ardi, ya ce wala wata ƙwaya da take faduwa a cikin duhuwai na ƙasa, ƙwayar icce ko ciyawa ko menene da za ta faɗi ƙasa ba ta faduwa sai Allah ya san da faduwarta. Sai ya ce wala radibin, ya ce ba ɗanya ba, wala yabisin, ya ce ko busassa, illa fi kitabin mubin, face yana rubuce a tabbace a cikin littafi ma'abucin bayani shi ne lahul mahfuz. Tuntuni Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya rubuce kowa da komai. Hadisi yana cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50,000 amin wa arshuhu ala al-ma, Ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayinsa. An gane ku? Dukkan abin da Allah ya halitta na bayinsa na halittunsa gaba ɗaya Allah ya kaddara komai ya gama. Icce kaza a wuri kaza a lokaci kaza, ganyen shi kaza zai fadi zai kai ƙasa, Ubangiji ta'ala ya gama komai kafin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da shekara 50,000, Ubangiji ta'ala ya kaddara komai. Walillahi al-masalul a'la, yanzu misali lokacin da ka sayi fili kana nihin za ka yi gida, haka kake zauwa ka fara gini, sai ka tsaya ka zana ɓangare kaza zan gina kaza, ɓangare kaza zan yi kaza, ɓangare kaza zan yi kaza, ɓangare kaza zan yi kaza. Wannan shine ake kira da at-taqdir. Kafin ka fara gina gini, tuntuni ka sawar irin gidan da za ka yi. To Ubangiji ta'ala kafin ya halicci halittunsa da shekara 50,000 gaba ɗaya Allah ya kaddara komai kuma ya zartar da shi. To shine yake cewa illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi ma'abucin bayani. Kenan da wannan aya kuma da yace wa ma tahmilu min unsa wala tabu illa bi ilmi, mace ba ta daukan ciki kuma ba ta haife ciki sai da izinin ai da sanin Allah, idan ta dau ciki ya san ta dauka kuma ba za ta haife wannan ciki sai da sanin shi, shi ya san ta dau ciki kuma shi ya san lokacin da za ta haife. Wannan shi ma ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi kanshi likita yakan iya hashashe ya ce daga nan zuwa sati biyu insha Allah zaki aihu, yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa, mai yiwuwa a cikin sati biyun za ta iya aihuwa. So nawa za a ba mace ce sati guda ko sati biyu sai daga ta kwashe sama da wata bata aihu ba, ko kuma a ce jeki daga nan zuwa sai nan da zuwa sati biyu ko sai nan da zuwa wata ɗaya kafin tana dawowa daga likita za ta sauka. To wannan duka al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kenan sanin haƙiƙanin lokacin aihuwa, wannan yake banta da Ubangiji. Sannan da wannan aya da yake cewa li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahaba bi kulli shay'in ilma, dan ku yi sani ku tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai, sannan kuma Ubangiji Ta'ala ya kiwaye komai da sani, ma'ana sanin sa ya kiwaye kowa da komai. Dan haka sanin Allah, waɗannan ayoyi suna nuna mana fa'in ilimi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda ya sani dukkan komai, wanda yake samamme da wanda yake rashashe, da abinda zai yiwu da abinda ma ba zai yiwu ba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kiwaye da sani shi. Duk abin da yake saman mai, abin da ya halitta a cikin sammai da ƙasa, Allah yana da sani da su. Dukkan wani abu wanda yake rashashe tunda Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasa bakwai, duk wani abu da ya halaka ya rasu, Ubangiji Ta'ala yana sane da shi. Dan haka yace wala qad alimna almustaqdimina minkum wala qad alimna almustaakhirin. Yanzu iya halittun da Allah ya halitta tun daga farkon duniya, waɗanda suka mutu Ubangiji Ta'ala yana sane da su. Kuma yana da sanin waɗanda suke raye a yanzu, na mutum da aljanna, dabba da kwari da kowa da komai da itace. Sannan kuma yana da sanin waɗanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama. Dan haka kenan ilimin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ilimi ne wanda yake mai fadin gaske. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance, abinda ma nan gaba zai zo Allah ya san, in ya zo ga yanda zai wakana. Wanda ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da haka. Ubangiji Ta'ala yake faɗa dangane da ƴan wuta, walau tara iz wuqifu 'alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakadhibun. Ubangiji Ta'ala ya ce, da kaga lokacin da aka zo da ƴan wuta, aka tseda su a kan gaba ta wuta, iya abin da ya rage a tunkuɗa su. Ubangiji Ta'ala ya ce, da kaga abin tsoro, abin al'ajabi. Faƙalu ya laitana nuraddu, sai su ce, ya kai can hallakar mu, ina ma a mayar da mu zuwa duniya. Ya Ubangiji mu, ya laitana nuraddu, ina ma a ce a dawo da mu duniya, wala nukadhdhiba bi ayati rabbina. Suka ce, idan aka dawo da mu, ba za mu koma karyatawa game da ayoyin Ubangijinmu, wala kuna minal mu'minin, kuma za mu zamanto daga cikin masu yin imani da shi. Ubangiji Ta'ala ya ce, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka kasance suna aikatawa, suna foyewa gabanin haka, wato shine ya bayyana gare su. Aida suna karyata alkiyama, to yau ta bayyana. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, Ubangiji Ta'ala ya ce, walau ruddu la'adu liman huwa anhu, kaddara cewa za a dawo da su duniya, Ubangiji Ta'ala ya ce, la'adu liman huwa anhu, za su koma aikata abinda aka hane su game da aikata shi. Wa innahum lakadhibuna, Ubangiji Ta'ala ya ce, lalle su makaryata ne. Kaga anan abinda ba a yi bane, in an yi ma ga yanda zai kasance, shine Allah yake ba da labari. Sun yi guri, sun nemi cewa a dawo da su duniya, in aka dawo da su ba za su karyata ayoyinsa kuma za su yi imani da shi. Ubangiji Ta'ala ya ce, da za a dawo da su duniya, to za su koma aikata abinda aka hane su. Kaga abinda bai wakana bane, to Allah ya san, in ma ya wakana ga yanda zai kasance. Haka Allah ya koma faɗa a cikin suratul Tauba, walau aradu al-khuruj la'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wal'awdu khilalakum yabghunakum al-fitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Ubangiji Ta'ala yace, walau aradu al-khuruj, munafikai da suka ringa zawwa suna bada hamzari cewa ba su da abun hawa, ba su da guziri, dan haka ba za su iya fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Ta'ala ya karyata su ya ce, walau aradul khuruj, inda sun yi nihin fita yaki da gaske, la'addu lahu udda, Allah ya ce, da sun tanada masa tanadinsa, ma'ana da sun tanadi makami da guziri da abun hawa. Walakin kariha Allahum bi'athahum, sanidi Allah ne yake fitar su yaki, fasabbaqahum, dan haka Allah sai ya kasalantar da su, ya jefa musu kasala da kiyuya. Wakila sai aka ce da su, uku uduma alqaidina, ku ci gaba da zama da waɗanda suke masu zama, waɗanda ba sa zuwa yaki, su ne mata da kankanan yara da dattawa da marasa lafiya. Ubangiji Ta'ala sai ya ce, law kharaju fikum ma zadukum illa khabala, waɗannan jama'a inda a ce za su fita yaƙi tare da ku, Ubangiji Ta'ala ya ce ma zadukum illa kabala, babu abinda za su daɗa muku face ɓanna da kasalantar da muminai. Wala auga ukhila lakum, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma da sun yi gaggawa tsakankaninku, yabghunakum lifitina, su ringa nema muku fitina suna raba kan muminai. Allah ya ce wa fikum samma'una lakum, a cikinku kuma suna da ƴan rahoto waɗanda suke kai musu labari. Sai ya ce wallahu alimun bizzalimin, Ubangiji Ta'ala masani ne da azzalamai, duk inda suke ya san da su kuma yana da ikon damkar su. Kaga anan kasancewar abinda zai zo gaba ne, Allah ya nuna cewa in ya zo ma ga yanda zai wakala. Inda sun fita Allah ya ce ba abinda za su rada muku face banna, kuma za su yi gaggawa tsakankaninku domin jefa fitina tsakanin mu'minai. Haka Allah ya ci gaba da faɗa, inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukumul ladhina la ya'qilu walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallawhum muridu. Ubangiji Ta'ala ya ce mafi sharri da muguntar duk abin da yake tafiya a ban kasa sune as-summul bukumul ladhina la ya'qilu, kurame waɗanda suke bebaye, waɗanda ba sa hankaltar duk abin da ake faɗa musu. Wa ake nihi da kurma bebe shine wanda ya kafirce ma Ubangiji, domin duk abin da ake karanta masa na ayoyin Al-Qur'ani baya ji baya fahimta. Sai ya ce walau alima Allahu fihim khairan, da Allah ya san akwai alkhairi tattare da su, la asma'ahum, da Allah ya ji yadda su wannan Al-Qur'ani ji wanda yake na karfa. Sai ya ce walau asma'ahum, kaddar cewa Allah zai ji yadda su ji na karba, ya ce latawallawhum muridun, za su juya masa baya suna masu gujirewa. Kaga anan shi ma Allah yana tabbatar mana abinda bai wakana bane, in ma ya wakana to ga yanda zai kasance. Sannan haka Allah ya faɗa a cikin suratul Ahzab dangane da munafikai, Ubangiji Ta'ala ya ce wa idh qala qa'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wama hiya bi auratin in yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min aqbariha thumma su'ilu alfitnata la atawha wama talabbasu biha illa yasira. Anan Ubangiji Ta'ala yake cewa walau dukhilat alaihim min aqbariha, inda a ce za a shigo birnin Madina, ma'ana a shigo musu ta sasannin ta ko ina makiya su zo su yi ca, thumma su'ilu alfitna, sannan a neme su dangane da fitina cewa su shirka su kafirce ma Ubangiji, la atawha, Ubangiji Ta'ala yace da sun aikata abin da aka nema. Wama talabbasu illa yasira, Allah yace in ku sun yi haka ba za su ci gaba da zama a Madina sai zamani wanda yake dan kadan. Kaga anan abin da bai wakana bane, Allah yake bada labarin in ya wakana ma ga yanda zai kasance. Haka ya ci gaba da faɗa a cikin surar, ya hasabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ash-shahid, Ubangiji Ta'ala yace walau kanu fikum, jama'ar nan koda sun kasance a cikin ku sun fita yaki tare da ku, ma qatalu, Allah yace ba za su yaki abokan gaba illa qalila, sai dai yaki dan kadan, an gane ku nukewa za su, inda ma sun fita yakin to ga abin da za su. Haka can cikin suratul Hashr Ubangiji Ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nudi'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum wa la in qutilu la yansurunakum wa la in nasaruhum la yuwallunna aladbar thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la yafqahun لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. Anan ma abinda bai wakana bane, Allah yake bada labarin in ya wakana ga yanda zai kasance. To ilimin Allah ilimi ne mai fadi, kenan iya abinda yake zamuni kudiri aqidar ahlus sunna wal jamaa. Allah ya halicci bayin sa ya ilmantar da su, kuma ya siffanta kanshi cewa shi mai ilimi ne. Muna da ilimi, Allah yana da ilimi, amma ilimin Allah ya sha bamban da ilimin halittarsa, domin shi ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da in ya zo nan gaba ga yanda zai kasance. ya sani dukkan abu wanda yake samun me da wanda yake rashashe da wanda zai yiwu da ma wanda ba zai yiwu ba amma mun san wani abu kuma mun jahilce shi dan haka kenan in dole ne aqidar ahlus sunna wal jamaa ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar ma kansa wadannan kenan ayoyi da malam ya shigo da su yana tabbatar mana cewa ilimin Allah ya kewaye da sanin kowa da komai zamu tashi aya ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نئما يئذكم به إن الله كان سميعا بصيرا ما لم الله يجيقن سيكي تشيوى نادغة چكين واتو يندى ونادغة چكين أكيد الأهل السنة والجماعة wanda karantarwa ce ta alqur'ani da sunna hada tsakanin tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala abinda ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi kuma tare da kure masa duk abinda ya kure ma kansa na sunaye da sifofi wadanda ba su dace da shi ba shine anan yace wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake fatankwacin ubangiji subhanahu wataala ma'ana duk wani abu da ka sani to bai kama da ubangiji subhanahu wataala wa huwa as-sami'ul basir shi ubangiji ta'ala miji ne ji wanda ya dace da girman sa wanda yana jin dukkan wani abu wanda aka iya ji ubangiji subhanahu wataala yana jin sa al-basir sannan ubangiji subhanahu wataala mai gani ne yana raskar duk wani abu wanda za a iya gani ko mun kankantar shi ko mun nisan shi ubangiji subhanahu wataala yana ganin sa sannan sai ya ce wa qauluhu da fadar ubangiji subhanahu wataala inna allaha ni'ma ya'idhukum bi yace lalle ubangiji subhanahu wataala ma dalla da abinda Allah yake muku gargadi game da shi me ya gargade mu a farkon wannan aya cewa Allah na umarnin ku cewa ku bada amanuni zuwa ga masu su duk abinda aka baka na amana to kai kokari ka bayar da wannan amana kamar yanda aka baka shine sai yace inna allaha ni'ma ya'idhukum bi ubangiji ta'ala ma dalla da abinda yake muku gargadi game da shi sai yace inna allaha kana sami'an lalle ubangiji ta'ala ya zamanto mai ji ne dangane da duk abinda kuke fada basiran sannan kuma mai gani ne game da duk abinda kuke aikatawa idan muka dau wannan aya ta farko da yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kamar ubangiji subhanahu wataala ma'ana babu wani abu wanda yake kama da shi kaga anan ubangiji ta'ala ya kure ma kansa kamantacce ne ya da duk wani abu wanda muka sani na halitta duk wani abu da ka sani to ubangiji subhanahu wataala sabanin sa ne babu abin da yake kama da shi an gane ko ko da kun yi tarayya da shi a cikin suna ko a cikin sifa to a wajen hakikanin ta an sha bamban shine sai yace wa huwa as-sami'u shi mai ji ne sai yace al-basir kuma shi mai gani ne anan kenan menene Allah yake gaya mana yana tabbatar ma kansa waɗannan sunaye guda biyu cewa shi as-sami'u ne mai matukar ji ne game da duk abin da ake faɗa sannan kuma shi mai gani ne dangane da duk abin da ake aikatawa komai a gaban idan ubangiji subhanahu wataala ake yi babu abin da yake boyuwa gare shi kenan kaga anan ya kore ma kansa kamantacce ne ya da halitta domin bai dace ba da girman sa amma anan kuma sannan sai ya tabbatar ma kansa cewa shi miji ne kuma shi mai gani ne kamar yanda a wannan aya ta biyu yace innallaha kana sami'an basira ubangiji ta'ala miji ne kuma sannan mai gani ne to dan haka a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa iya abinda wannan ayoyi suke nunawa tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala waɗannan sifofi guda biyu sifa ta ji da sifa ta gani kuma abinda muke tambaya anan shin ji da gani sifa ce ta cika ko kuma sifa ce wadda take ta tawaya wanda yake ji yana gani shine cikakke yafi wanda baya ji baya gani to duk wata sifa wadda take ta kamala ba wanda yafi cancanta da ita face ubangiji subhanahu wataala nan ya tabbatar ma kansa kenan shi mai ji ne kuma shi mai gani ne kuma mu ma ya tabbatar da cewa mu ƴaƴan adam masu ji ne masu gani ne kamar yanda yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu samian basira ash-shahid faja'alnahu Allah yace dan adam mun maida shi samian mai ji ne basiran kuma mai gani ne to kaga anan ai mun yi tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan sifofi guda biyu ji da gani Allah yana ji yana gani muna ji muna gani amma jin Allah da ganin Allah ya sha bamban da namu mun yi imani Allah yana ji yana gani kamar yanda ya faɗa mana a cikin alqur'ani kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana amma mun yi imanin cewa jin Allah da ganin sa ya sha bamban da namu ba mu san ba yanda jin sa da ganin sa yake dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi ya inganta a cikin sunani abi dawud riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya inna Allah kana samian basira manzon Allah sai ya dora babbar yatsar shi akan kunnan sa ya dora yatsar da take bi mata wannan manuniya akan idan sa menene ma'anar hadisin yana tabbatar mana cewa ubangiji ta'ala yasma'u bi sam'in wa yara bi ayni yana ji wato da ji wanda ya dace da girman sa kuma yana gani da idanunsa an gane ko tare da cewa akwai ayoyi waɗanda suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta idanu kamar yanda zamu iske nan gaba to dan haka kasancewar dole ne duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa kai ka tabbatar masa duk abinda Allah ya kore ma kansa na suna da sifa wanda bai dace da shi ba mu kore masa kamar yanda Allah ya kore ma kansa kamantacce ne ya da bayinsa da yace laisa kamislihi shay'un babu wani abu wanda yake kamar ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ba abin da yake kama da shi sai yace wa huwa samiul basir kaga anan bambanci a kusa da yace wa huwa samiu shi ubangiji ta'ala mai ji ne Ubangiji ta'ala yana jin duk abinda bawa ya faɗa da abinda ya ɓoye yayi gunguni ya ɓoye da duk yaran da kai magana Ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da shi kai kuma kana jin abinda aka faɗa a gabanka abinda aka faɗa a gabanka in ba yaran da ka iya bane ma ba za ka fahimci wani ake faɗa in gunguni akai baka san ba me aka faɗa to Ubangiji subhanahu wata'ala jin sa ya kewaye da kowa da komai duk wani abu wanda aka iya ji to ubangiji subhanahu wata'ala yana ji shi sannan duk wani abu wanda za a iya gani to ganin ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin sa a cikin sammai ko a cikin kasai ba abin da yake boyuwa gare shi kamar yanda yace inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai da yake boyuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala dan haka can yace inna allaha kana alaykum raqiba ubangiji ta'ala ya kasance mai kiwo ne akan ku idan aka ce kiwo ka sa abu gaba kana jin me yake yi kuma kana ganin me yake aikatawa shine al-muraqaba ka sa ido kenan ka tsare to ubangiji ta'ala yana jin duk abin da muke faɗa sannan kuma yana ganin abin da misali haka yake cewa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar dan haka cin yace wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa haka yake cewa innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumu kuma haka kasancewar anan kenan dole ne mu tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta ji da sifa ta gani kenan kamar yanda ya ambaci kansa cewa shi as-sami'u ne al-basir kenan anan sai mu fitar masa da sifa ta as-sam'u a karkashin sunan shi al-basir kenan sai mu fitar masa da sifa shine al-basaru ubangiji ta'ala mai gani ne gani wanda ya dace da girman sa sannan sai ya ce wa qawluhu walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha'a Allahu la quwwata illa billah wa qawluhu walau sha'a Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid wa qawluhu فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء wato shine malam sai yake cewa wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wadannan ayoyi da malam ya jira su anan su kuma iya abinda suke tabbatar mana mashi'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da irada sa ma'ana nihinsa cewa babu wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai da zai wakana sai da san Allah subhanahu wa ta'ala da nihinsa an gane ku duk abin da kaga ya kasance to Allah ne ya so haka kuma shine ya nufaci shi shine yace wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaula idh dakhalta jannataka Allah yana mana hikayar wani mumini lokacin da yake ba abokinsa gargadi akan wata ni'ima da Allah ya masa cewa ya maida wannan ni'ima zuwa ga Ubangiji shine ya so da haka kuma ya gode masa kada ya kafirce masa shine yace masa walaula idh dakhalta jannataka yace me ya hana lokacin da ka shiga gonarka ta kayatar da kai kulta kace masha Allah wannan dai abu ne wanda Allah ya so an gane ku wannan gona Allah ne ya so ya jaddada mu wannan ni'ima la quwwata illa billah babu wani karfi a bisa bawa ya samu wani abu sai da taimakon Allah an gane ku anan yana jan hankalinsa cewa ya gode ma ni'ima ta Ubangiji akan wannan gona da Allah ya azurta shi da ita ya kubuta game da karfinsa da dabararsa kada ya ga cewa wayensa ne da dabararsa ya tara masa wannan dukiya to shi kasancewar yana masa alfahari ne a alfaharin da yake nuna masa yake ce masa ni ina da gonakai guda biyu kamar yadda Allah ya faɗa wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وعنان شيني إنا جنهن كالنسينا نونا مسجي ووانن قنافا ya kubuta game da karfinsa da dabararsa ya mai da cewa Ubangiji ta'ala ne ya so ya nufaci shi da samun wannan gona kaga kenan yanzu wannan aya mi take tabbatar mana mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa duk wani abu da kaga da zai kasance a cikin sammai ko a cikin kasai to baya kasancewa sai da mashi'a ta Ubangiji ma'ana shine ya so kuma shine ya nufaci haka shine anan yace kulta mi ya hana ka fada ka ce masha Allah wannan gona abu ce wanda Allah ya so shine ya min kyautarta la quwwata kuma babu wani karfi akan bawa ya janyo ma kansa wani amfani ko ya ije ma kansa cutarwa illa billahi sai da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan sai ya ce wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau sha Allah ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yuri duk da cewa a wata nuska ana samun farkon ayar walau sha Allah ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allah ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yuri Ubangiji ta'ala yake cewa walau sha Allah da Allah ya so ya ga dama ma qatatala alladhina min ba'dihim da waɗanda suke bayan turo da manzanni Ubangiji ta'ala yace da ba su yaki junansu ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wato bayan hujjoji masu gamsarwa daga wajen Ubangiji sun zo musu da ba za su yaki junansu ba walakin ikhtalafu sanidi sun saba bayan kuma Allah ya turo manzanni sai yace fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda yayi imani da Ubangiji yayi imani da manzannin da ya turo wa minhum man kafar daga cikin su kuma akwai wanda ya kafirce sai ya ce walau sha Allah da Allah ya so ya ga dama maqatatalu da bu su yaki junansu ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sanadin Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da yake ne ma'ana duk abin da Allah yake nihi to shi yake aikatawa kaga anan Allah ya tabbatar ma da kansa mashi'a cewa inda bai so ba da ba za su yaki junansu kenan ya kar junan su da suka yi Ubangiji subhanahu wataala shine ya so haka kuma shi yayi nihin haka shine yace walau sha Allah da Allah ya so makatatalu da ba su yaki junan su ba sai yace walakin Allah sanin dai ubangiji ta'ala yaf'alu ma yuri shike aikata abin da yake ne kenan wannan aya tana nuna mana ashe duk wani abu da ke kasancewa yana kasancewa ne da mashi'ar Allah da nihinsa shine ya ga dama kuma shi ya so haka an gane ko babu wani abu da zai wakana haka kai tsaye ba tare da nihin Allah ba tare da mashi'ar sama sannan sai yace wa qauluhu da fadarsa uhillat lakum bahimatul an'ami ubangiji ta'ala yace an halitta muku wato dabbobi waɗanda suke na ni'ima idan aka ce bahimatul an'am sune raƙuma da shanu da tumaki da awaki illa ma yutula alaikum sai dai abinda aka karanta muku haramcin sa na fadarsa da yace hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wama uhilla li ghayrillahi bi والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنديهه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق كنن سوره الا ما يتلى عليكم سي دي ابنده aka karanta muku haramcin su kenan a wannan aya amma indai dabbobi ne da ni'ima ubangiji subhanahu wataala ya hadatta mana su raƙuma da shanu da tumaki da awaki kenan sai wadancan da aka karanta sai yace ghayra muhillis saidi ubangiji ta'ala yace halin bakuna masu halitta ma kanku rauta wa antum hurum a lokacin da kuke dauke da harami domin duk wanda ya dau harami da haji ko umra to haramun ne ya farauce farauta duk farautar da ya farauto idan ya yanka wannan musai ne baya halitta a ci an gane ku domin haramun ne ya farauce farauta shine yace ghayra muhillis saidi halin bakuna masu farauce farauta wa antum hurum a lokacin da kuke dauke da harami sai yace inna allaha lalle ubangiji ta'ala ya hukumu ma yuri shike hukunta abin da yake nihi an gane ku shike hukunta abin da yake nihi duk wani abu da ka sani to ubangiji ta'ala da ya hukunta shi ya dafaci haka kuma akwai hikima a gargashin haka sannan sai yace wa qauluhu da fadarsa fa man yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yayi nihin shiryar da shi ya shiraha sadrahu lil islam ubangiji ta'ala sai ya yalwata wato zuciyarsa domin karbar musulunci duk abinda za a tallata masa na musulunci kai tsaye zai karba duk wanda Allah yake nihin shi da shiriya ubangiji ta'ala sai ya yalwata kirjin sa ma'ana zuciyarsa ubangiji ta'ala ya buɗa ta duk abinda ake karanta masa na alqur'ani da sunna kai tsaye zai amsa sai yace wa man yurida an yudillahu duk wanda Allah ke nihin batar da shi yaj'al sadrahu dayyqan ubangiji ta'ala sai ya maida kirjinsa ma'ana zuciyarsa ta zamanto kuntatatta harjan ta zamanto tana mai takura ka annama yas'adu fis sama ka ce kamar an kallafa masa hawa sama kamar yana hawan sama saboda kana ƙara sama iska tana ragewa shi kuma dan adam duk inda babu iska ba yanda za a yi rayuwa kirjinsa zai ringa yin kunci to tamkar an kallafa masa ya hau sama yana hawa kenan zuciyar tana ƙara takura to duk wanda Allah ya nufaci shi da bata da hallaka Allah sai ya maida zuciyar shi ta zamanto tana da kunci tana da takura idan aka ga ba abin da yake ki yake kyama farce a karanta a fada masa gaskiya to wannan kenan alamar wanda ubangiji subhanahu wataala ya nufaci shi da tabewa shine anan yace wa man yuri duk wanda Allah ya nufaci yayi nihin ayyudillahu ya batar da shi yace an sadrahu bayyikan ubangiji ta'ala zai maida kirjinsa me ake nihi da kirji anan zuciyar ake nihi an ambace ta ne kenan da mahallin da take ciki bayyikan Allah sai ya maida zuciyar ta zamanto kuntatatta harajan kuma ta zamanto mai takura kenan a duk lokacin da ake karanta masa gaskiya ba zai karba ba tamkar kana zuba ruwa a bayan kurya kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'ali lalle waɗanda kalima ta ubangijinka ta gaskata akan su cewa ɗan wuta ne ubangiji ta'ala ya ce la yu'minu na ba sa imani walau ja'atuhum kullu ayatin koda a ce kowace mu'jiza daga cikin mu'jizun da Allah ya ba manzanni a ce za a kawo masa bayan da za a yi ya gaskata hatta ya raula azabul alim sai ya ga azaba ido da ido shine Allah yace walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace mu'jiza da Allah ya ba manzanni gabaɗe za a zo musu da ita ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani ba hatta yarawul azabul alim sai sun ga azaba ma'abuciyar radadi ido da ido dan haka yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu khatama Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim gishawa angane ko wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun alim khatama Allahu ala sam'ihim wa ala absarihim khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun alim to shine anan yace yaj'al sadrahu dayyakan ubangiji ta'ala zai maida zuciyarsa ta zamanto kuntatatta harajan mai takura ka annama yas'adu fi sama kace tankar yana hawan sama ma'ana yana hawa lumfashinsa yana karjenewa wadannan ayoyi da malam ya jero su anan abinda suke tabbatar mana mashi'a ta ubangiji da iradarsa kenan abinda ya zama wajibi akan ahalin sun wannan mumini ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala irada da mashi'a ma'ana komai yana kasancewa ne da san Allah da nihinsa ita kuma shi'a da irada ta ubangiji subhanahu wata'ala kala biyu ce akwai irada kauniya akwai kuma irada wadda take shar'iyya kamar yanda akwai mashi'a kauniya akwai kuma mashi'a wadda take shar'iyya ita irada kauniya ma'ana nihin Allah wanda yake kasantacce wannan yana kasancewa akan abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya so an gane ku da abinda Allah yake so da abinda Allah baya so to mashi'arsa da iradarsa tana kasancewa akan haka kaga imani da kafirci gabaɗe wannan san Allah ne nihin shi ne wallazi khalaqakum faminkum mu'minun wa faminkum kafirun wa minkum mu'min da kafirci da imani gabaɗe wannan san Allah ne nihin shi ne kaga imani kuma shine Allah yake so amma kafirci ubangiji subhanahu wata'ala baya san shi an gane ko kamar yanda yace wala yardadi ibadihi al-kufr kamar yanda yace wallahu la yuhibbul fasad kamar yanda yace qul inna allaha la ya'muru bil fahsha to amma shine ya nufaci wasu su zamanto kafirai wasu su zamanto mu'mini wannan kenan irada kauniya amma irada wadda take shar'iyya ita bata kasancewa sai akan abin da Allah yake so ita irada wadda take shar'iyya bata kasancewa sai akan abin da Allah yake so kaga imani ubangiji subhanahu wata'ala shine ya nufaci wasu daga cikin bayin shi su zamanto mu'mini kuma shi yake son su zamanto mu'mina to amma bambanci tsakanin su ita irada kauniya ban makawa sai ta tabbata duk wanda Allah ya kaddara masa imani ban makawa sai yayi imani duk wanda Allah ya kaddara masa kafirci ba wanda ya isa ya hana shi ya kafirta an gane ko ita ko irada wadda take shar'iyya tana kasancewa ne kadai akan abin da Allah yake so amma kuma shi ba dole bane bai tabbata Allah yana son bayinsa su zamanto mu'minai to amma ba yanda za a yi gaba ɗaya su yi imani saboda me yasa wasu Allah ya riga ya kaddara musu tabewa da halaka to dan haka shine anan ya jero waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala mashi'a da irada dan haka yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim na ga duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan tafarki da ƙurai ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma tasha'una amma fa wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk wani abin da kuke so ba zai tabbata ba sai idan Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da kuke so kuke nihi ba zai tabbata ba sai idan Allah ubangijin halittu ya so da haka kaga so da yawa dan adam yakan so wani abu yayi gurin shi to idan Allah bai so abin ya kasance ba yanda za a yi ya kasance ko da duk duniya za ta hada akan abu ba yanda za a yi ya tabbata kuma duk abin da Allah ya yi nihi duk duniya inda za ta hadu to ba ta isa ba ta hana wannan abu da Allah ya yi nihi ya tabbata kenan don haka a nan wannan ayoyi suna nuna mana mashi'a ta ubangiji da iradarsa mu tabbatar ma ubangiji cewa duk abin da ya kasance shi ne ya so da haka kuma shi ya yi ne an gane ku to shi ne a nan malam kenan ya jero waɗannan ayoyi gaba ɗayansu sannan sai ya ce wa qawluhu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود نمكم مالا يجيرو دا آيوين دا سكي تبتر من دا محبة أبنجي سبحانه وتعالى أنغاني قو صفة محبة كي ننسو دا قونا wannan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsinu wato ku kyautata wannan kyautatawa kwa Ubangiji ta'ala ya wajabta mana ita akan dukkan komai dole ne mumini ya kyautata duk abin da za ka yi ka tsaya ka kyautata shi ka tsaya ka kyautata aqidarka ka tsaya ka kyautata ibadarka ka tsaya ka kyautata mu'amala duk wani abu da zaka yi to kai kokari ka kyautata shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay lalle ubangiji ta'ala ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai to shine anan Allah yace mana wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle ubangiji ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu kyautatawa a cikin duk abin da ya umarce su wannan aya kenan mi take tabbatar mana sifa ta mahabba ma'ana su sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala shine yace inna allaha lalle ubangiji ta'ala yuhibbul muhsinina yana son bayin sa wadanda suke masu kyautatawa sannan sai yace wa aqsidu da fadar Allah subhanahu wata'ala wa aqsidu ku tabbatar da adalci ma'ana duk abinda za ku yi adalci wanda farkon inda ake buƙatar adalci ya tabbata lokacin da zaka yanke hukunci tsakanin jama'a biyu waɗanda suke masu jayayya da juna to a matsayinka na mumini dole ne kai adalci duk abin da zaka yi in shaida zaka bada to kai adalci a cikin shaidar da zaka bada koda kanka ne zaka bada shaidar ko mahaifinka ko ɗanka ko mun kusacinka da mutum to in zaka bada shaida kai adalci a cikin shaidarka in zaka yanke hukunci a matsayinka na mai shari'a to kai adalci kada ka bi san zuciya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in taluu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira shine anan yace wa aqsibu ku tabbatar da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle ubangiji ta'ala yana son masu adalci kaga wannan aya ita ma mi take tabbatar mana sifa ta soyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ubangiji ta'ala yana so yana kaunar bayin sa wadanda suke masu kyautatawa da wadanda suke masu adalci sannan sai yace fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum da fadar Allah da yace fa mastaqamu lakum duk waɗanda suka daidaita gare ku suka cika alƙawarin da kuka yi tsakanin ku da su ubangiji ta'ala yace fastaqimu lahum kuma ku daidaita gare su kada ku warware alƙawari wannan Allah yana faɗa ne ga mazan jiya mu'minai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa suka kulla alƙawari da kafirai aka sanya yarjejeniya a yi zaman kuda da buzuzu kar wanda ya taba wani zuwa wasu watanni kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambata mana a cikin suratul tauba to shine anan Allah sai yake jan hankalin mu bane yace fa mastaqamu lakum matukar kenan sun daidaita gare ku sun cika muku alƙawari basu warware ba fastaqimu lahum Allah yace kuma ku daidaita an gane ku kenan matukar sun daidaita basu zo da wani abu wanda ke nuna sun warware alƙawari ubangiji ta'ala yace fastaqimu lahum kuma ku daidaita gare su sai yace inna allaha yuhibbul muttaqin lalle ubangiji ta'ala yana son bayi waɗanda suke masu takawa ma'ana masu tsare dokokin sa kaga nan ma mi aya take nuni cewa ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta mahabba cewa yana so sannan sai yace wa qauluhu inna allaha yuhibbut tawwabin da fadarsa da yace lalle Ubangiji ta'ala yana kaunar at-tawwabina bayi waɗanda suke masu yawan komawa da tuba zuwa gare shi in ma ya zamanto waɗanda suke masu yawaita istighfari akan ayyukan da suka aikata suna fatan cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya yafe musu an gane ku ko kuma waɗanda kai tsaye in sun aikata aiki wanda yake na sabo ba tare da jinkiri ba za su koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala su tuba duka ayat ta dauki ma'anarsu shine yace innallaha yuhibbu at-tawwabina lalle Ubangiji subhanahu wata'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu yawan komawa gare shi da tuba sai yace wa yuhibbul mutadahhirin sannan yana son bayi waɗanda suke masu kai matuka a wajen tsarkaka game da dukkan wata kazanta wadda take hissiya da ma'anawiya ma'ana bayi waɗanda suke masu kai matuka masu son su tsarkaka dangane da dukkan wani datti in najasa ce wadda take hissi anan waɗanda arwalla in ta warware kai tsaye za su je su jaddada idan janaba ta same su ma'ana wani wanka da Allah ya wajauta musu kai tsaye za su je su yi sannan kuma suna nisantar duk wata kazanta wadda take a ma'anance micece kazanta a ma'anance duk wani abin da Allah yake ki yake kyama an gane ko kafirci da riya da hasada da keta da gunewa da girman kai da ji da kai da sauransu dukkansu wannan najasa ne kazanta ce Ubangiji subhanahu wata'ala baya son su baya kaunarsu to don haka dole ne bawa ya nemi tsarkaka game da dukkan wata kazanta wadda take hissiya in aka ce hissiya wadda za a iya gani da ido ko za a iya shaka da hanci ko za a iya dafawa da hannu amma in aka ce najasa a ma'anance kenan shine dukkan wani abu da Allah yake ki yake kyama to shine anan yace wa yuhibbul mutatahhirin Ubangiji ta'ala yana kaunar wato bayinsa waɗanda suke masu kai matuka a wajen tsarkaka game da dukkan wata kazanta kaga wannan aya ita ma mi take tabbatar mana sifa ta mahabba su ga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai yace wa qauluhu da fadarsa qul in kuntum tuhibbunallaha Ubangiji ta'ala yace ce da su in har kun kasance kuna son Allah su wanda yake na hakika ba su ba wanda yake ya takaita akan harshe bai isa zuciya ba fattabi'uni Ubangiji ta'ala yace ce da su ku bi ni in kun bi ni yuhibbukumullahu Ubangiji ta'ala zai kaunace ku kaga alamar son Allah da kaunar shi shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo maka da shi na karantarwar addini kada ka shiga gaban Allah ko gaban manzansa ka kirkira wata fada ko wani aiki da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ka yi ba manzon shi bai ce ka yi domin soyayya ga Allah subhanahu san Allah yana tabbata in ka bi manzon shi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa to in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon da zai biyo baya Ubangiji subhanahu wata'ala zai kaunace ka wanda ku Allah ya kaunace shi kakar shi ta yanke saka domin Allah zai sanar da mala'ika Jibrilu cewa ya su bawan sa wani ya kaunace shi a lokacin nan kai tsaye Allah ya umarci Jibrilu cewa ya sanarwa a cikin mala'iku Ubangiji ta'ala ya kaunaci bawan sa wani dan wani dan haka kuma ku so shi mala'ikun da suke cikin sammai bakwai gabaɗaya su so wannan bawa sannan Ubangiji ta'ala sai ya saka masa karkuwa a cikin zukatan bayi akan ƙasa duk wanda ya ganka sai ya so ka sai ya kaunace ka to dan haka anan kuma ba komai yake janyo ma bawa ya samu soyayya ta Ubangiji ya samu soyayya ta bayinsa face bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa shine anan Allah ya ce kul ce da su in kuntum tuhibbunallaha in har kun kasance kuna kaunar Ubangijinku kun nuna cewa kuma soyayyarsa ne to da awarku ba za ta gasgata ba fattabi'uni sai in kun bi ni dan haka ku bi ni sau da kafa idan kun bi ni yuhibbukumullahu Ubangiji ta'ala zai kaunace ku sakamako na biyu sai ya ce wa yaghfir lakum sannan Ubangiji ta'ala zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim ita ma wannan aya tana tabbatar da sifa ta so ga Ubangiji subhanahu wata'ala shine al-mahabba sai ya ce wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wata'ala fasawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannan Allah zai zo da wasu jama'a yuhibbuhum wanda Allah zai so su yuhibbuna husuma su so shi wannan farkon ayar Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar mu'minai man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa, to kada yayi zaton cewa ya rage Allah da wani abu. An gane ko? Kansa ya rage. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman. Yuhibbuhum, wanda Allah zai so su, wa yuhibbunahu, su ma su so ubangijinsu. Kaga anan Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta mahabba. Sai yace wa qauluhu, da fadarsa, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, lalle ubangiji ta'ala yana kaunar waɗanda suke yaki domin ɗaukaka addinin sa saffan, halin suna masu jiruwa sahu sahu a bagin daga. Ka'annahum bunyanun marsus, ubangiji ta'ala yace wajen hada sahu a filin daga kaci gini ne wanda yake abun hadewa junansa da juna, ma'ana wanda aka lika junansa da juna. An gane ku? Shine marsus, ma'ana wanda aka hada junan shi da juna kenan, suka hade babu tsaga. To shine anan Allah yana yaban kenan bayi waɗanda suke sadaukantar da rayuwarsu, suke yakar makiya domin ɗaukaka addinin Allah, su ne Allah yake yabo anan, kuma ya nuna cewa yana son su, yana kaunar su. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, lalle ubangiji ta'ala yana kaunar waɗanda suke yaki fi sabilihi domin ɗaukaka addinin sa saffan, kenan halin suna masu jiruwa. Dan haka shi yaki yana da tsari, yana da salo, yanda shugaba ya jera ku to haka za ku. An gane ku? Shine yace saffan, halin suna masu jiruwa, ka annahum, kace su a wajen kenan daidaita sahu. Ubangiji ta'ala yace bunyanun, kace gini ne marsus, wanda aka hada junan shi da juna kenan, babu wata tsaga tsakanin sa. To ita ma wannan aya tana bayani kamar yanda waɗancan ayoyi suka gabata, tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta mahabba, cewa Ubangiji ta'ala yana so su wanda ya dace da girmansa. Sannan aya ta ƙarshe a nan sai ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurur wadud, Ubangiji ta'ala mai matuƙar gafara ne ga bayinsa, alwadud, sannan kuma mai ƙaunar wato bayinsa ne waɗanda suke muminai. Lafazin alwadud in ma ya zamanto fa'ul ne kenan, bi ma'ana fa'il, mai yawan ƙaunar waɗanda suke masu biyayya zuwa gare shi. Ko kuma ya zamanto kenan fa'ul ne bi ma'ana maf'ul, wadud kenan sai ya zamanto al-mawdud, kenan abun so ne da ƙauna wato a wajen bayinsa, suna son shi, suna ƙaunar shi, don haka suke kaɗaita shi a cikin ibada. Kenan ita ma wannan sifa ta al-wud, sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya ambaci cewa sunansa ne al-wadud, kamar yanda da al-wadud an gane ku, da wud da al-mahabba duka tafiyar su ɗaya, shi ne so da ƙauna. To don haka waɗannan ayoyi suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta so, so wanda ya dace da girmansa. Wanda ɗan adam yana da sifa ta so, Ubangiji ta'ala yana da sifa ta al-mahabba, amma san Allah ya sha bamban da so wanda yake da bayansa. A cikin ayoyin da ya kame ya ce fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, sai ya ce yuhibbuhum, Ubangiji ta'ala zai so su. Kaga anan ya tabbatar ma kansa kenan sifa ta mahabba. Sannan sai ya ce wa yuhibbunahu, su ma kuma za su kaunaci Ubangijinsu. Kaga anan bayi ne su ma Allah ya tabbatar musu da wannan sifa ta mahabba. To amma san Allah da bayinsa ya sha bamban, so na Allah da so na bayi ya sha bamban, kamar yanda ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan haka dai a takaice waɗannan ayoyi suna nuna mana duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa, aqidar ahlus sunna wal jama'a a tabbatar masa, ba tare da nuna ga yanda kaifiyar wanda yanda sifar take. Dan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.